sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 19 ga watan April na shekarar 2020. Muhammad Tafis Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Baballa, kamar da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa, inda aka tabbatar da mutane miliyan 2,300,000 sun kamu da cutar, kana wasu 160 sun mutu. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken kasa da kasa akan mafari da kuma yaduwar cutar COVID-19. Kana hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta Yamma da Afirka ta Tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan ƴan bindiga.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, hukumar kare cututtuka masu yaduwa ta kasar NCDC ta ce adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya kai 541. Har kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, matasa sun koka akan dokar hana fita da daddare da hukumomi suka saka.
Gwamnati ba ta ci da ka, gwamnati ba ta share ka, ba ruwanta sai ka biya haraji, ba ruwan gwamnati sai ka biya ruwa sai ka biya wuta. In likita ka sai bakar kuɗin magani ba a taɓa ka.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta ɗauki matakin rufe wasu kasuwanni. To kome 'yan kasuwar da lamarin ya shafa suke cewa.
Wannan kasuwan Gwanjo a matsayina na ɗan Gwanjo a kasuwan Hudar Lawaki, ni a nawara yin wannan rufe kasuwa ya mun daidai.
Bayan nan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Madina Dahir mai shanu ta ce gabatarwa. Sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa. An dai tabbatar da mutane miliyan 2,300,000 ne a faɗin duniya suka kamu da cutar, kana wasu 160 sun mutu, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yawancin jihohin Amurka za su fara buɗe harkokin kasuwanci a wannan mako, yayin da za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya. Jihohin Texas da Vermont za su ba da dama ga wasu kasuwanci su buɗe a ranar Litinin, in ji Trump a wani jawabi da ya yi a kan coronavirus a jiya Asabar. Sai dai wasu gwamnoni sun ce ba za su yi garaje wurin buɗe harkokin kasuwanci ba, har sai sun gudanar da gwaje-gwaje da dama domin kauce wa ƙaruwan kamuwa da cutar. A hali da ake ciki kuma, wasu kasashe 13 da suka haɗa kai sun yi kira ga haɗin gwiwa wurin rage tasirin annobar coronavirus akan tattalin arziki, yayin da cutar take ƙara bazuwa kana ana ci gaba da yawan mace-mace. Kasashen Birtaniya da Indonesia da Jamus da Singapore da Turkiya da kuma Canada sun faɗa a wata sanarwar haɗin gwiwa cewa a jiya Asabar cewa dole ne a yi aiki tare domin ceto rayuka da kuma rayuwar al'umma. Sauran kasashen da suka haɗa da Italiya, Brazil, Faransa, Mexico da Koriya ta Kudu da Morocco da kuma Peru sun lashe takobin yin aiki da duk kasashe a kan kiwon lafiya da tafiye-tafiye da cinikayya da tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi domin sake farfadowa. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar coronavirus. Kira ga tabbatar da binciken kwakwaf na ƙasa da ƙasan ya samu goyon bayan ministan harkokin wajen Australia Maurice Payne. Mutane 6,600 ne suka kamu da cutar coronavirus a Australia, kana wasu 70 suka mutu da wannan cutar. Hukumomin China sun sha matsin lamba akan yadda suke riko da batun ɓarkewar cutar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa China za ta huskanci jan kunne idan aka tabbatar da ita ce ta kirkiro da wannan annobar. Beijing ta yi fatali da sukar da ake mata, kana ta hakikance cewa ta bayyana batun yaduwar cutar coronavirus, kada ta ɗauki matakin da ya dace wurin sanar da duniya akan hatsarin da ke tattare da COVID-19. Cutar dai ta samo asali ne daga kasuwar dabbobi a Wuhan. A hali da ake ciki, kasar Australia ta karu a cikin kasashen da suke kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa akan mafarin COVID-19 da kuma yaduwarsa a duniya da irin ɓarnar da ya yi. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta Yamma da Afirka ta Tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan ƴan bindiga da mummunan tasiri da coronavirus ke yi a daidai wannan lokacin da annobar ke ƙara bazuwa a yankin. Yankunan Afirka ta Yamma da ta Tsakiya suna da tarin jama'a da suka rasa matsugunansu da ya fi ko'ina a nahiyar Afirka. Sama da mutane miliyan 9 ne aka tilastawa barin gidajensu dalilin tashin hankali da kuma canjin yanayi. Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kashedi cewa yaduwar coronavirus ka iya rincaɓe kalubalolin kayan taimako da ake fama da shi a yankin mai fama da tashin hankali. Ya zuwa yanzu sama da mutane 5,000 suka kamu da COVID-19 har da sama da mutane 100 suka mutu kamar yadda aka sanarwa hukumar WHO daga kasashe 21. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Babar Baloch ya ce kamuwa da cutar da mace-mace sun faru ne a cikin jama'ar da ke daukan bakoncin 'yan gudun hijiran. Ya zuwa yanzu babu wanda ya kamu da cutar a cikin mutanen da suka rasa matsugunan su, amma ya yi kashidi cewa lamarin ka iya canjawa cikin gaggawa ganin kwayar cutar ba ta bambanta tsakanin jama'a.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya yanzu haka dai an samu ƙarin mutane zuwa 541 masu dauke da cutar coronavirus. Kwana ɗaya bayan da cutar ta kashe babban jami'in fada shugaban kasar a wani asibiti mai zaman kansa da ke jihar Lagos. Filinmu na Lagos Babangida Jibrin na dauke da ƙarin bayani.
Zaka dai an samu ƙarin mutane 542 masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya kwana ɗaya bayan da cutar ta yi sanadiyar mutuwar babban jami'in fadar shugaban ƙasar Najeriya Malam Abba Kyari a wani asibiti da ke Lagos. Sanarwar da cibiyar NCDC mai yaki da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya na cewa kawo yanzu an sallami mutane 166 daga asibiti, sai mutane 19 da suka rasu. Cibiyar ta ce yanzu haka a jihohi 19 da Abuja an samu akalla mutum guda da ke dauke da wannan cuta da ba ta da magani. Har yanzu jihar Lagos ita ce kan gaba da mutane 306, sai Abuja mai mutane 81, sai jihar Kano da 3 da mutane 37, jihar Osun na da mutane 20, jihar Edo na da 15, Oyo na da 16, sai kuma jihar Ogun da ke da mutane 12 masu dauke da wannan cuta. Yanzu haka dai a yanda ake ci gaba da samun masu dauke da wannan cuta, hukumar NCDC mai yaki da cutar coronavirus ta ba da shawara ga al'umma, musamman ma dai wayanda shekarunsu ya ja, da su kasance masu saka takunkumin fuska domin kare kai daga cutar ta coronavirus. A waje ɗaya kuma gwamnatin jihar Lagos ta kare matakin da aka ɗauka na kai marigayi Abba Kyari wani asibiti mai zaman kansa domin jinyar coronavirus. A wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya ce asibitin First Cardiology Consultant da ke anguwar Ikoyi asibiti ne da gwamnatin jihar Lagos da kuma gwamnatin tarayya suka amince mata da gudanar da harkokin lafiya da kuma bangaren da ya shafi harkar coronavirus. A can baya dai gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Lagos sun bayyana cewa ba za su amince ma wani asibiti mai zaman kansa daukan mataki ko kulawa da masu dauke da cutar coronavirus ba. Matakin da kuma ake ganin tamkar amai ne gwamnatin ta yi ta lashe lokacin da aka bar marigayi Malam Abba Kyari ya kwanta a wancan asibiti. Bayanin na ma'aikatar lafiya a jihar Lagos dai ya zo ne bayan wanda ministan lafiya ya yi a ranar Juma'a Dr. Osage Ehinare, inda yake ƙara jaddada cewa gwamnatin tarayyar Najeriya bata amincewa kowane asibiti mai zaman kansa kulawa da masu dauke da cutar coronavirus ba, duk da cewa akwai asibitoci masu zaman kansu da ke da kayayyakin aiki kuma suka nuna aniyar su ta kulawa da irin waɗannan masu jinya. Masu lura da harkokin lafiya dai a Najeriya na ganin yarda ake ci gaba da samun karuwar masu dauke da wannan cuta a Najeriya, ko ba jama ko ba dade asibitoci masu zaman kansu za su samu lasisin kulawa da masu dauke da irin wannan cuta, musamman ma dai manyan mutane masu hannu da shuni wanda dama can ba su saba zuwa asibitocin gwamnati ba domin kula da lafiyar su a Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Shagai da Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Gwamnatin Amurka ta karfafa gwiwar kamfanonin Amurka a farkon wannan shekara da abubuwan kariya na miliyoyin daloli zuwa kasar China, inji jaridar Washington Post a jiya Asabar. Jaridar ta faɗa cewa lallai fadar White House tana sane da hadarin da ke tattare da coronavirus akan Amurka da kuma sauran duniya. Jaridar ta ce wannan matakin ya tabbatar da gazawar gwamnati wurin gano da yin shiri domin tunkarar barazanar da annobar ke yi. Jaridar Washington Post ta ce ta samu wannan fahimta ne daga sake nazarin tattalin arziki da gwamnati ta yi da wasu takardun asiri na gwamnatin. Daga ƙarshe ƙwararru a fannin wasannin motsa jiki sun shafa ma sosai sakamakon annobar coronavirus. An dai soke wasannin gasa na ƙasa da ƙasa, lamarin da ya kai ga babban asarar kuɗi ga shugabannin ƙungiyoyin wasanni da masu shirya wasannin. Amma su masu wasannin kansu ne suke shan wahala sosai saboda ba su iya mimmike jikinsu yadda suke so. Annobar coronavirus da matakan killacewa masu tsauri da kasashe da dama suka dauka sun yi sanadiyar soke gasa da kuma dakatar da harkokin wasanni a fadin duniya, har ma da gasar Olympic na lokacin rani na wannan shekarar 2020 wadda za a yi a kasar Japan amma aka tura zuwa shekara ta gaba. Kungiyoyin shirya wasanni da dama sun yi asara mai yawa, har ma kungiyar shirya wasannin kwallon rugby ta Amurka ta huskanci durkushewar tattalin arziki saboda ta gaza haurin shawo kan matsalolin kuɗi sakamakon yaduwar COVID-19.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar, yayin da hukumomi ke bayyana gamsuwa da tsarin dokar hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe matsayin wani matakin daƙile yaduwar cutar COVID-19. Matasa sun fara nuna kosawa da wannan mataki da suka ce yana tarniƙi ga harkokin yau da kullum, lamarin da ya haddasa tarzoma a wasu yankunan ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A washegarin bullar cutar corona a tsakiyar watan jiya ne hukumomi suka kafa dokar takaita zirga-zirga a birnin Yamai daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe. Makonni uku bayan daukar wannan mataki, hukumomi sun bayyana samun nasarori, kamar yadda gwamnan Yamai Isaka Hassan Karanta ya fada a yayin wani zaman bita.
Yadda wannan cuta na kashe mutane dubaye cikin kasashen Turai, cuta ne da ta shiga kasashen mu Afrika, kenan ba kariya bane, ba gatan-gatan bane, kuma ba siyasa bane. Yadda odansu sun samani mun sati biyu na kurfin hallo mun sace sati biyu, satin biyu da su kuce mutum 877 su ne muka kai komisariya don mun same su lokacin da ba daidai ba, kuma wurare da bai kamata ba, koko suna rataye da kaya da ba nasu ba.
To sai dai a nasu bangare mazauna ya maina cewa matakin ya yi tsauri sakamakon yadda abin ke toye harkokin yau da kullum, kamar yadda a daren Asabar wayewar Lahadi tarzomar matasa ta barke a unguwar Niamey Domin da ke Yamai. Shugabar kungiyar matasa ta Jenom Falmata Taya na cewa halin da ake ciki na bukatar dubawa.
A bar matasa ko kuma a bar matalakoki su je su nemo abincin bakinsu, tunda gwamnati bata ci da ka, gwamnati bata share ka, bar ruwanta sai ka biya haraji, ba ruwan gwamnati sai ka biya ruwa, sai ka biya wuta. In likita ka tai bakar kudin magani ba a taba ka, bakar gan ba a taba ka, gwamnati bata san da zaman ka ba, bata ci da ka, bata share ka, ta bari ka nemo abincin ka. Shi ciwon bai yawo da rana, sai da dare yake yawo.
A dai bangare dokar rufe wuraren ibada ta haifar da hatsaniya a ranar Juma'ar da ta gabata a nan Yamai, yayin da a kauyen Sarkin Hausa na yankin Maradi aka yi kacakaca da cibiyar rajistar zabe.
An zo inda muke a rawlama yan gari duk sun yi banna sun fashe da kitikitin mu, duk sun fashe su saboda police gendarme sun zo sun hana su shalla Juma'a, sun fashe kayan mutane da yawa wallahi, amma sun yi banna cikin gari wallahi, amma mu dai lahiya lone mu ji ciwo mu komai ba.
A ra'ayin shugaban kungiyar matasa ta Ajefa Lawali Tsalha, ya kamata gwamnati da jama'ar gari su fuskanci juna.
Shi duka a harkar duniya in ana tantamnawa abubuwa suna hitowa cikin sauki, bai hana gwamnati ya ƙara waiwaye baya ya diba ya gani daga lokacin da aka ɗauki wancan matakai zuwa yanzu menene aka samu na cikasa, menene kuma aka tahi daidai bisan shi, sai a diba a gyara. Tunda Mayor Suleiman wannan ƙasa mu ne za mu yi tunani mai kyau, mu yi tsari mai kyau wanda za mu gina ƙasar mu.
A unguwannin Tallage da Yantala da Bukoki da Gudal da ke Yamai ma an yi artabu tsakanin jami'an tsaro da matasa a wannan mako sanadiyar matakin takaita zirga-zirga da hana taro a wuraren ibada. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to bari mu sake komawa Najeriya. yayin da wasu gwamnatocin jihohin kasar suke ci gaba da daukan matakan daƙile yaduwar cutar coronavirus. Gwamnatin jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar ta dauki matakin rufe wasu kasuwannin sai da kayan gonjo, sai dai wasu masu sana'ar sun nuna goyon bayan su na daukan wannan mataki da hukumomin jihar suka yi. Ga rahoton da wakilinmu na Bauchi Abdulhab Muhammad ya aika mana.
A jawabin sa ga manema labarai, kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Megoro ya bayyana dalilan rufe waɗannan kasuwanni da kuma matsayin jihar game da batun cutar COVID-19.
Wato ita wannan hukuma mai kula da wannan ciwon na COVID-19 ta lura duk da cewa an ba mutane shawara a rage cinkoso. Wannan kasuwanni guda biyu ba hana mutane kasuwanci na abinci ba, amma wannan kasuwannin ka lura ba abinci suke sayarwa ba. An dan kyale mutane su dinga dan zirga-zirgan su, amma wannan kasuwa in ba ku manta ba cika take sosai. Mutane suna zuwa daga wasu jihohi su shigo mana wannan jiha tamu. Kuma mu a halin da muke ciki yanzu, iyawan da suke jihohin mu mun killace su, kuma mun fara sun samu sun fara samun sauki. Muna fatan ma nan da dan kwanaki kadan in ba mu samu sabon kesa Bauchi ba, muna mu zai koma zero. Mutanen saboda haka mutanen da suke kawo kayan nan bayan Bauchi bane, baki ne, ana cunkoso, ana mu'amala, muna tsoron barkewan cutar nan. Ba an rufe su har abada bane, an rufe su na takaitaccen lokaci har zuwa lokacin da za a samu wannan cuta ta yi sauki, yanzu sai a bude su ci gaba da kasuwancin su ta.
Mun za ga mun yanda matsayin jihar take a nan.
Wato mu wayanda muka babbanta da sauran jihohi, mun ba da karfi ta wajen abin da ake cewa na surveillance nan, ko sa idanu da bincikowa duk wanda suke mu'amala da mutum. In ku lura tun daga kan case din na farko His Excellency har zuwa na biyu da na uku da na hudu, mun tattara mutane sun fi 400 wanda mun killace su. Kullum sai mun je mun ba su temperature, mun gwada mu ji halin da suke ciki har kai wannan sati biyun ka fice. In kuma kayi mu'amala da su na wannan ka'idoji da muka sa, mun dau sample din mutane 160 a cikin wannan 400 wanda mun je mun gwada kuma sun dawo. Kuma mu abin da muke jin dadi shine sama da sati biyu ba mu samu karin ko daya ba, ya nuna kenan aikin mai yana kyau. Na biyu a yau kaga kenan daga gobe zuwa jibi zai zama mana gwada daya a Bauchi in ba mu samu sabo ba. Kaga ya nuna kenan akwai wani tsari da muke yi na kimiyance na harkan public health wanda muna da kwararru a cikin zamanin lasa ta koya mana hankali, saboda haka daga nan muka dau dalma akan wannan covid din muke yi. So mu yanzu kalubalen mu guda daya ne, kar mu samu wani ya shigo mana daga wani gu a cikin gari dai, cikin garin Bauchi mun killace duk wanda suke mu'amala da guda hudun nan, mun tattara su babu wani wanda ya saura sabo. Damuwar mu sabo da zai shigo. So idan aka ci gaba da killace boda aka hana baki shigowa har zuwa wani lokaci, to mu fa a Bauchi ba sai dai mu ce ba mu da komai a kasa.
Daga bisani na ji ta bakin wani mai harkar saye da sayar da gonjo da ya shafe sama da shekaru 40 yana wannan harkar.
Mun suna na Alhaji Abubakar Daura
a matsayina na bu shekara 40 ina sai da wannan gonjo tun ina tafiya Kano naira 25 nake wannan sana'ar nan. Alhamdulillah rabu wannan kasuwan gonjo a matsayina na dan gonjo a kasuwan Mudan Lawan. Ni ana ra'ayin wannan rufe kasuwa ya mun daidai. Ina da kujoji na mu muna shago, muna biyan gwamnati haraji. Kuma duk arewacin kasan nan ba kan da ake wannan abu ke jihar Bauchi. Mutanen Gombe su shigo, mutanen Kano su shigo, mutanen Kaduna su shigo, mutanen Jos su shigo
a wannan kasuwa
a zo a bude kaya kaca-kaca. In ana shigowa da wannan cuta ba lalle wannan kasuwan sai an tsi ba. Duk kan da aka samu kasuwanni ana zargin wannan cuta, gwamnati na iya bincike, tana iya dakatarwa. Wannan aiki ne na gwamnati, aiki ne na hukuma. Duk wanda ya nemi abu ya ga wannan kasuwa tana rufe shi ko cikin kasuwan da ya saba sayan kaya. Shago wanda an san wane ne mai wannan shago, menene yake sayawa, kuma an san da kishishe kayan su ba wani turkoso ba tare da jama'a. Kaga mutane sun yi daidai, gwamnati ta yi daidai.
Abdulhab Muhammad daga Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulhab Muhammad. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da ni. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. Shirin da ke tattauna duk lamuran da suka shafi yanar gizo. Yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a kasashen duniya, yawancin wurare na ta tsawaita dokar zama a gida domin takaita yaduwar cutar. To a wannan lokacin na rashin abin yi, kasancewar an rufe yawancin ofisoshi da kuma makarantu, wani abu da mutane da dama suka fi mayar da hankalinsu a kai shine dannar waya. Shin kuna da labarin cewa yawan dannar waya da rashin iya ɗauke ido daga wayarku babbar matsala ce? Wasu mutane, musamman ma matasa, idan ba sa tare da wayoyinsu har zazzabi suna iya yi. Wasu kuma idan suna tare da wayoyin nasu sai su kasa aiwatar da muhimman abubuwan da ya kamata su yi, kamar cin abinci da sallah da dai sauransu. Yau a filin namu muna tare da wata matashiya wacce ita ma ta yi fama da wannan matsalar.
Sunana Aisha Abdullahi, kuma ni matashiya ce wacce rayuwata ta rage a gaba ɗaya akan wayar tarho, wanda hakan ya janyo min matsala da yawa a rayuwata. Matsalolin da nake fuskanta domin yin amfani da tarho sun fara ne akalla shekaru 15 da suka wuce bayan yanzu ba ne, wato fara ne tun lokacin da aka fara tura wa mutum haƙoƙi a waya. To irin wannan sai nake ga ya kawo sauƙi, ba sai ka je ka zauna cikin jama'a a falo ku yi kallo ba, ko kuma kamar ni yanda nake son jin waka so ko aiki nake yi ko me nake yi dai, ko ina jin waka ko ina jin review ko kuma ina kallon wani abu, sai nake ga ya kawo min sauki a rayuwa. Zan iya zama ni kadai tare da waya na, zai dauke min kewa. Ana hakan ne har aka fara amfani da su Twitter da Facebook da su Instagram, su ma na fara amfani da su, kuma sai nake jin dadi yanda yake kawo min kusanci tare da mutane wanda wasu ma wani kasa suke ba ma wani gari ba. To abin da na fara kula dai sai nake gani shine inda nake shiga tashin hankali idan bani da damar amfani da waɗannan kafafun sadarwa, wato su social media kenan, irin su Facebook, Twitter ko Instagram, ko da na awa ɗaya ko awa biyu in dai ba bacci nake ba. Idan ma ko bacci ne, in zan yi bacci to zan yi akalla awa biyu ina dube-dube a waya kafin bacci ya ɗauke ni. Haka da safe da asuba tun ina alwala nake fara tunanin me ya wuce ni, me ne ban gani ba lokacin da nake bacci. To sallar nan ma har ya kai ga wata rana sallan sai har in bar lokaci ya wuce, daga tun ina a'a lokaci bai yi ba, lokaci bai wuce ba, a'a ai la'asar in ma ya kusa, a'a haka har lokaci sallah ya zo ya wuce ka zo kana ta dana sani daga baya, bayan kuma kana ji kana gani kana dandane a waya ne har lokacin ya zo ya wuce. Kuma fa babu wani abin kirki da kake yi da wannan social media din illa ka dinga kai kallon karance-karancen labarai, kallace-kallace na fina-finai da abubuwan al'ajabi rayuwar mutane, kana gani yadda suke rayuwa suna jin daɗi, yau suna wannan ƙasa gobe suna wannan ƙasa, sun sa wannan sabon kaya, ga abin da yake yayi dukin da zan duba in duba rayuwar wannan, duba rayuwar can, in ga yadda suka fina abu, ba abin da zai sa ni illa baƙin ciki da ɓacin rai, wani ɓacin rai ma har za a gani a fuska na, har zai ɓata mana rai tsakanina da wanda muke zama da shi, domin shi bai san me ya faru ba, bai san me ya yi ba, ba abin da ma ya yi illa ni ne na je na gano wa kaina abin da ya ɓata min rai ni ne kaɗai. To na daɗe ina tunanin me yasa nake ma kaina haka, ina sa kaina cikin tunani damuwa abubuwan da nake gani a su Facebook, Twitter da su Instagram, bayan abu ne wanda idan fara so ba sai na ji ba, ba sai na gani ba, to me yasa zan takura kaina.
To Aisha, ko za ki ba mu labarin yaya kika samu shawo kan wannan matsalar?
To a yanzu dai wata na 11 kenan da na goge shafi na wanda yake Instagram, kuma tun da na goge wala na samu kwanciyar hankali ba kadan ba, kudi na nima ya huta da sayan data, kuma sannan na samu salama a zuciyata saboda ban ji ba ban gani ba. To haka kwanan nan ma ko wata da yi ba na samu na goge WhatsApp ina hankali-hankali, insha Allah haka zan na ragewa, ina goge su ɗaya da ɗaya, yanda na saka su ɗaya da ɗaya haka zan na cire su ɗaya da ɗaya. To haka sai ina ga ɗaya da ɗaya in ina rage su, tunda babu abin da zan yi a wayan yanzu, duk na bi na goge su, so amfani da wayan ma dole zai ragu, haka har wayan kawai ya zama ne mini na ansa waya ne tsakanina da mutane.
To masu sauraro, ina fatan waɗanda ke fama da irin wannan matsalar za su yi koyi da Aisha a gane cewa yawan amfani da waya babbar matsala ce wacce za ta iya jefa mutum cikin mawuyacin hali. Za ku iya amfani da lokacinku wajen yin abubuwa daban-daban da ran kuke so. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau, sai kuma wani mako insha Allahu. Ku tabbatar cewa kun sake kasancewa da ni Madina Dahiru mai shanu cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin Washington DC.
A gaida Madina Dahir mai shanu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Koreba Gashuwa, ta ce salam biyoye Hausa. Muna jajantawa iyalan marigayi Abba Kyari sakamakon rasuwarsa. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Sako na gaba ya fito ne daga Kakame Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak da ke jihar Borno, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa. In Allah ku bani dama a madadin daukacin al'ummar jihar Borno, na jajantawa ƴan uwa da iyalan tsohon shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari, bisa babban rashi da Najeriya ta yi na rasuwarsa. Allah ya ji kansa da rahama idan tamu ta zo. Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin. Sako daga Isa Bakaniken Waya Sadam karamar hukumar Aliyar jihar Kebbi, ya ce assalamu alaikum biyoye Hausa. Don Allah ku bani dama domin in mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da iyalan marigayi Abba Kyari, wanda Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Ina addu'ar Allah ya ji kansa da rahma, amin. Da ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta corona a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Sako daga Aisha matar Hussein Dango ta Karasu a jihar Yoba, ta ce salam biyoye Hausa. Gaskiya matsalar ruwan sha da mu al'ummar garuruwan Karasu da Jajimaji da muke fuskanta, wannan wani abun kunya ne ga gwamnatin jihar mu ta Yobe. Garin yadda muka dade muna fama da matsalar ba tare da ta kawo mana daukin gaggawa ba. Da fatan wannan koke namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sako daga Jafar Alkasim jihar Tawon jamhuriyar Niger, ya ce muna roƙon Allah ya gafarta wa Malam Abba Kyari, ya ji kanshi da rahamarsa. Mu kuma da muka yi saura, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai sako daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar Talaka, ya ce assalamu alaikum biyoye Hausa. Muna miƙa sakon ta'aziyya ga gwamnatin Najeriya a bisa rasuwar Abba Kyari a sanadiyar cutar coronavirus. Muna fatan Allah ya ji kanshi, ya sa kuma al'umma su fahimci cewa coronavirus ba ƙarya ba ce, domin akwai waɗanda har yanzu ba su yarda da cutar ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura, ya ce salam biyoye Hausa. Muna yaba wa minista Haji Sirika game da tallafin da ya aiko wa jama'ar Daura na miliyan 12. Muna fatan Allah ya sa wannan tallafi ya kai ga waɗanda aka yi don su ba tare da son zuciya ba, don kar a ji rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. Madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To, baban lika kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa, inda aka tabbatar da mutane miliyan 2,300 sun kamu da cutar, kana wasu 160 sun mutu. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar cutar COVID-19. Kana hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan buƙatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga.
Masu sauraro da takaitattun labarin, muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe, za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Liu Sahili da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur